أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بهمزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سؤال بركة بركة مدساك سادوا أتكن ونن مجلسي نامو ميتار البركة دمكي قبات الدجير ونم محاضروري نم سمم ونن ينهي دمكت انتكم مواتو لوقت النوبات كورونا فيروس كوفيد 19 لوقت دا ake zazzauna a gida wanda muhadauri da muka sa musu taken cin gajiyar dama a lokutan fitina yau muna Laraba 7 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 1 ga watan 4 miladiya 2020 da izinin Allah za mu ci gaba da majlisi na 6 kuma idan ba a manta ba mun fara mawdu'i na 2 wato muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi a inda muke bayani akan bangare na 2 akan wannan mawdu'i ko a cikin wannan mawdu'in shine hanyoyin da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi domin nuna ma musulmi muhimmancin lokaci mun ambaci hanyoyi guda 4 da izinin Allah yau zamu shiga zamu ci gaba da hanya ta 5 da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi domin nun santar da musulmi a game da muhimmancin lokaci da kuma cewa kai ya sakaci da lokacin wannan salo ko hanya ta 5 da qur'ani da sunnan manzon Allah sama suka bi shine ja'aluhu mimma yus'alu anhu al'abdu yawm al-qiyamati wa yuhasabu alayhi al-qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana da cewa lokaci yana daya daga cikin manyan abubuwa na gaba da Allah madaukakin sarki zai tambayi dan adam a game da su yayi mu'amala da shi shin ya ci gajiyar wannan lokacin nasa yi amfani da shi yadda ya kamata ko ko ya tozarta lokacinsa ya walakantar da lokacin yi wasa da wargi a cikin lokacin ya shagalta da abubuwan da ba za su amfane shi ba duka sai amma bawa hisabi akan wannan dama ga baki daya Allah madaukakin sarki zai tambayi bawa game da ni'imar da ya masa kuma mun tabbatar da cewa lallai lokaci shine mafi girman ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ma dan adam domin a cikin shi ake samun kowace ni'ima Allah ta'ala yana cewa thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im kuma lalle wallahi sai an tambaye ku a wannan ranar wato ranar gobe al-kiyama 'anil na'imi adama da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku kun ci gajiyar ta kun yi amfani da ita yadda ya kamata ko kun tozarta wannan ni'imar kun kafirce ma Allah kun butulce masa a game da ita to karara Allah madaukakin sarki kuma sai ya fito yi bayani cewa ba sai ya tambayi bawa game da lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yi bayani karara akan cewa Allah ta'ala sai ya tambayi bawa game da lokacin da ya bashi a matsayin ni'ima babba Allah madaukakin sarki yana ce mana ranar gobe al-kiyama cikin abin da zai tuhumi waɗanda ba su bi shi ba ba su ci gajiyar lokacinsu ba sun yi amfani da lokacinsu yadda ya kamata Allah yana ce musu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akum an-nadhir wadhuqu fama liz-zalimin min nasir Allah madaukakin sarki zai ce musu awalam nu'ammirkum ashe ba mu rayar da ku mun ba ku lokaci ba gurgurdan abinda ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara gurgurdan abinda wanda ya kamata zai dau izina ya tintintini ya tuna ayoyin Allah ya bi Allah madaukakin sarki ya kamata yayi waja'akum an-nadhir kuma ashe me gargadi bai zo muku ba mai gagadin nan alqur'ani mai gagadin nan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna saki nan za ta yi aiki ita ce annabi malamai kuma su dauki gabarin yin wannan bayanin to Allah sai ya tambayi bawa game da wannan gashi ne yana cewa awalam nu'ammirku ashe ba mu rayar da ku ba ai qad ammarnaku hakika mun rayar da ku mun ba ku rayuwar da gwaggwadan abin da ya kamata a ce ku yi tunani ku gane ayoyinmu ku bi mu kar ku butulce mu ayoyinmu kar ku saba ma dokokinmu kar ku aikata ababen da muka hana ku wannan aya tana da girgiza kwakwalwa tana da raurawa zukata tana sa ido ya zidda hawaye idan mutun ya kalli halin da al'umma yau take a ciki na tozarta lokaci da kincin gajiyarsa kana iya samun mutun ya shekara 60 a duniya amma bai san alqur'ani ba shekarun shi 60 a duniya ba zai iya kawo maka hadisi ko kwara ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shekarun shi 60 a duniya zaka same shi rayuwar shi yake yadda ya ga dama hatta abin da ya shafi zamantakewarsa da iyalansa bai sani ba sallar sa yana yi ne kawai ra'aytun nas yaf'aluna shay'an fa kuntu af'aluhu kawai naga mutane suna abu ne ni ma sai na kama yi wannan ba karamar tabewa bace ba karamar musiba bace lalle babban abu ne da za a ce an jarabu bawa da shi mutun ya zama yayi shekaru da ya kamata ya zama mai tunani ya zama ya canza amma kuma ya zama bai canza ba wal iyadu billah wannan aya ke annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yana cewa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna kafafuwan bawa guda biyu ba za su gushe ba a filin tashin al-qiyama ranar gobe al-qiyama har sai an tambaye shi 'an 'umrihi game da rayuwar shi gabaki daya fi ma afnahu ame ya karar da wannan rayuwar tasa daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya fara rubuta masa lada ko zinubi aka fara aka dora masa alqalami na kaddara a littafin sa aka fara rubutawa to sai an tambaye shi fi ma afna umrahu ame ya karar da rayuwar shi wannan tambaye tana daban tsoro ita ma tana fassara waccan ayar awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nabi sannan wa'an shababihi fi ma'abla sannan Allah sai ya tambaye shi game da kuruciyarsa fi ma'abla ame ya karar da wannan kuruciyar tasa kuruciyar nan wadda an fade ta a wancan hadisin da muka karanta a majalisin da yake kafin wannan haka ita ma rayuwar gabaki daya an fade ta a hadisin da muka ambata a majalisin da yake kafin wannan kuruciya saboda ita ce mafi tsadar dama da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam malaman da suke nazari akan rayuwar dan adam sun kasa rayuwar dan adam gida uku akwai shekarun shi na farko shekaru ne na dawainiya da shi sai kuma shekarun shi na ƙarshe su ma shekaru ne na dawainiya da shi Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah madaukakin sarki shine ma ya fara kasawa Allah ya halice ku daga rauni nan min dha'fin shine me dha'fu as-siba wa tufula rauni na kankanta da kuma yarinta thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan quwwatu me ita kuma ita ce quwwatu ash-shababi wal hadatha wal futuwa mataki na kuruciya a lokacin mutum zai zama mai karfi to wannan ita ce shine mataki na shi yayi dawainiya da wasu thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba daga nan bayan wannan karfin sai kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wani rauni shi kuma wannan raunin shine dhafu shaykhuha mutun zai da ya zama tsoho yana aikata abinda yaro ma wani zubin ba zai aikata ba to sai an tambaye mutum wa an ilmihi fi ma amila bihi sannan za a tambayi dan adam a game da ilimin sa me yayi aiki da shi shi yasa ba ilimin ba me akai da shi in kunta la tadri fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fa al musibatu azam in baka sani ba kana cin musiba in kuma ka sani musibar ta fi girma amma me ya kubuta shine an ta'mala bima alimta kai aiki da abin da ka koya in kai aiki da abin da ka sani to shikenan wannan kuma shine aslamu shine zai saka ka kubuta shine fa kubutar da kai wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu sannan za a yi mabawa tambaya a game da dukiyar sa a ina ya samu ta sannan kuma a me yayi amfani da ita shi yasa suka ce dukiya la yuzammul malu idha iktasaba min hil sannan wa unfiqa fi haqq idan dukiya aka samu ta ta halal kuma aka yi amfani da ita a hanya ta gaskiya to almalu huna laysa madhmuman dukiya ba a zarginta kuma ana fatan me ita zai sha ana fatan me ita zai sha domin yana da amsa ya sani iktasabahu min hil sannan wa anfaqahu fi haqq ya nemo ta ta halal ta hanyar halas sannan kuma ya same ta ya aiwatar da ita yayi amfani da ita dukiyar ta hanyar da take ta gaskiya hanyar da Allah madaukakin saki ya yarda da ita to wannan yana da tasiri matuka wannan ita ce hanya ta biyar da shari'a addinin musulunci ta bi domin nuna ma musulmai mabiyanta muhimmancin lokaci a rayuwa cewa tabbas sai an tambaye su ranar gobe alkiyama kafin su san makomarsu a game da lokaci hanya ta shida ƴan uwa masu daraja madhu man istaghallahu fi ma yanfa'uhu yabo da aka yi ma duk mutumin da ya zama ya ci gajiyar lokacin sa yayi amfani da shi yadda ya kamata shari'ar musulunci ta jinjina ban girma a game da mutumin da ya kasance yayi amfani da lokacin sa har ya gama rayuwarsa a cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi cikin abin da yake mai amfani ne abin da zai amfani mutum a duniyar sa kuma ya amfane shi a lahirar sa kuma ya amfanar da wasu sama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da Imam Ahmad ya rawaito da Imam Ibn Hibban da sanadi sahihi manzon sa yace khiyarukum atwalukum amaran wa ahsanukum amalan zababbunku sune atwalukum amaran wanda Allah ya ba su tsawon rayuwa a ce mutum ya kai shekara 100 wani ma ya guta 100 al-imam az-zahabi rahmatullahi alayhi yana da littafi juz'i da ya sa masa suna juz'un fi man umira aw kuma fi man balagha al-mi'a juz'un fi man balagha al-mi'a ko fi zikri man balagha al-mi'a juz'i wato littafi kacokan da yake batu akan mutanen da aka tabbatar da sun kai shekaru 100 a duniya musamman a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya zama abin yafi ban mamaki a ce mutun ya kai waɗannan shekaru domin manzon Allah sama ya faɗi cewa mafi rinjayen mutanen da suke rayuwa a cikin al'ummar sa to tsakanin 60 ne zuwa 70 amma ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun minhum man yajuzu zalika al-rayuwa al-ummata tana tsakanin 60 zuwa 70 ne kadan daga cikin su ne ake samu wadanda suke ƙetare 70 wasu su kai 80 wasu su kai 90 wasu su kai 100 wasu ma su gota 100 shi yasa duk wanda ya kai irin wannan yanayin ya wuce 70 sai ka ji malamai suna ce musu al-mu'ammaru wanda aka rayar da su suka rayu mai tsawo shekara 80 shekara 90 shekara 100 wasu ma hafiye da haka kaman irin su Labidu ibn Rabi'ah al-Amiri da wasu suke ganin cewa sun rayu sun kai wajen kusan shi 100 da 140 kaman irin su Salman al-Farisi radiyallahu anhu da wasu malaman sira suke ganin shi ma ya wuce 100 akwai ma malaman da suka yi mubalagha wato suka zake suka ce ya shekaru 400 amma dai al-Imam Zahabi ya ce ba haka bane ya dai rayuwa mai tsawo da wasu daga cikin mutane da Allah madaukakin sarki ya ba su tsawon rayuwa to ya zama ga rayuwar su te tsawo kuma sannan me sannan kuma su zama sun aikata alkhairi a cikin wannan rayuwar su irin su al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wanda Allah madaukakin sarki ya sa su ka rayu wajen shekaru 90 da wani abu irin su al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi wanda shi ma ya rayuwa mai tsawo kuma kowannen su ya gabatar ma da musulunci ayyuka waɗanda ake fatan har duniya ta nade to to musulmai zasu ci gaba da cin gajiyar ababen da waɗannan bayin Allah suka aiwatar ma al'ummar musulmai. Allah ya saka musu da alkhairi ya kai haske kabarinsu. To duk mutumin da Allah ya bashi rayuwa yayi amfani da lokacin sa yadda yake yadda ya kamata, to yana cin waɗanda aka yaba. Ya shiga cin wannan hadisin khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan, zababbunku sune waɗanda suka kasance rayuwarsu tafi tsawo sannan kuma ayyukansu sun fi kyau. Allah ya baka dadewa a duniya sannan kuma ya baka kyakkyawan aiki, to wannan ba karamin albarka bace a rayuwa. Hanya ta bakwai da Qur'an da musulunci ya bi, zammu man dayya'ahu ghamma ma utiya min tulihi, an soki an kushe halin mutumin da aka bashi rayuwa mai tsawo amma kuma bai ci gajiyar wannan lokacin da aka bashi ba, an tsawaita masa rayuwa amma kuma bai yi amfani da wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharrun nasi man tala umru wa sa'a amaluhu, hadisin Abu Bakr ake riwaya al-Imam Tirmidhi. Sharrun nasi man tala umruhu, mafi sharrun mutane shine mutumin da rayuwar shi tai tsawo amma wasa'a amaluhu, ayyukansa kuma suka mummunatar suka munana, an ba mutum rayuwa amma kuma bai ci gajiya wannan lokacin nashi ba, ya bashi a shirme. Kaga mutum dan shekara 65 shekara 70 yana rawa a gaban yara, yana rawa har a sashi a bidiyo a rika yada ma mutane, kuma yana jin wai wani abu yake yi. Wannan ba karamar tabewa bace. Ko kaga dan shekara 70 65 har fiye da haka ga kwankwasan sa ga kwankwasa karuwa a filin ludo da karta da kuma kwado, kuma bai jin komai, jama'a na wucewa suna ganin shi ba wani abin da ya damu. Wannan ba karamar halaka bace. Ko kaga dan tsoho mutum ya tsufa da shekaru amma ka ganshi rike da tabar sigari a hannunsa, kai akwai wanda zaka same shi ma kullun sai ya marisa ya zo yara suna tsokanarsa tsawon shekarun da aka bashi. Wannan ba karamar tabewa bace, ba karamar asara bace, ba karamar lalacewa bace a rayuwa, alama ce ta tun a duniya Allah madaukakin sarki ya gama tozarta mutum kafin wal iyadu billah in bai tuba ba, an Allah bai masa gamda katar ba, ya tafi lahira kuma ya je ya hadu da azaba. Hanya ta takwas da musulunci ya bi domin nuna mana mahimmancin lokaci, al-i'tharu ila man umira tawilan, yanke kauna yanke uziri ga duk mutumin da aka bashi shekaru da yawa. Lafazin al-i'thar da larabci shine a yanke maka hanzari, wato an baka uzuri, an baka uzuri haka cin ya damar da aka baka ta uzuri, shine balarabe yake cewa a azara ilaihi ya uziru ilaihi, wato ya yanke masa hanzari yanzu bai da shi. Amma idan balarabe ya ce azarahu, to ya bashi uzuri ke azarahu azarahu ya aziruhu, ya bashi hanzari kenan. Shi kuma mai neman hanzari idan ya nemi hanzari sai a ce itazara ya taziru, wato ya nemi a bashi hanzari. To haka balarabe yake amfani da waɗannan lafuzza, a azara ya yanke masa hanzari ƙarshe yanzu bai da wani hanzari a wajensa, azarahu ya bashi hanzari a lokacin da ya nemi hanzarin, e itazarahu shi mai neman hanzarin ya nema a masa hanzari. To shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Hurairah riwaya al-Imam al-Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yace azara Allahu ila mri'in, Allah ya yanke hanzari ga mutumin da akhara ajalahu hatta balaga 60 sana, aka jinkirta masa rayuwa har sai da ya kai shekara 60. Akwai riwaya ta zo 70 sana, ita ma sahihiya ce shekara 70, yayi daidai da hadisin amaru ummati ma baina 60 wa 70, ko amaru ummati 60 aw 70, 60 zuwa 70 ko tsakanin 60 da 70. Saboda ka duk wanda Allah ya bashi waɗannan nau'uk wannan rayuwa tsawon rayuwa shekara 60 shekara 70, to Allah yanke masa hanzari, bai da wani abin da kuma zai ce ma Allah madaukakin sarki, shine can mun koma a hanya ta biyar da Allah madaukakin sarki yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nabi, to shine irin wannan ashe ba mu rayar da ku rayuwar da ya kamata a ce ta ba ku dama ku yi tintintini a game da ayoyinmu, ku yi imani da mu, ku yadda da abin da muka umarce ku da shi ku aikata, ku nisanci abin da muka hana ku ba. Waɗannan ƴan uwa masu albarka su ne wasu daga cikin nau'ukan hanyoyi da musulunci ya bi a ƙur'anance da kuma sunnance wajen jawo hankalin mabiya musuluncin domin su san muhimmancin lokaci. Ya laita qaumi amilu bi hadhihi an-nususi, ina ma dai a ce al'ummata ta yi amfani da waɗannan nassusa da aka kawo mana aka ambata mana da bata tsinci kanta a halin da take ciki a yanzu. Wani marubuci daga cikin marubuta da ya rubuta littafin sa akan al-akhlaq yana faɗa yana cewa ya dade yana tunani a game da menene dalilin da yasa al'ummar musulmai suke cin baya. Al'ummar da ita ce khayru ummatin ukhidat lin-nas, al'ummar da Allah ya ce ummatan wasata litakunu shuhada 'alan-nas, to me yasa ta zama haka? Yace ya kawo sabubba masu yawa kaza kaza kaza, sai yaga daga cikin mafi girman dalilan da suka sa al'umma ta ci baya shine bata damu da lokacin ta ba. Mun lokaci shine zarafi da dan adam yake rayuwa a cikin sa ya aiwatar da duk abin da yake so ya aiwatar na sha'anonin rayuwarsa. Idan bai ci gaje wannan lokacin ba to shikenan. Domin lokaci kamar da Imam Shafi'i yake faɗa, yake cewa sahibtu sufiyata, yace na rayu na kasance tare da malaman sufaye, faman tafa'tu minhum illa bi kalimataini, yace ban amfana da su ba sai da abu biyu. Abu na farko shine alwaqtu kasayfi illam taqta'ahu yaqta'aka, shi lokaci kamar takobi ne, idan baka ci gajiyarsa ba to shikenan, idan baka yanke shi ba shi sai ya yanke ka, wato in baka ci gajiyar shi ba shi sai ya ci gajiyar ka. Cin gajiyar ka shine ya ta karewa har ranar da mutum zai tsinci kansa a cikin kabari, ajalinsa ya kare kenan. Saboda haka daga cikin manya-manyan abubuwan da suka sabbaba mu al'ummar musulmai ci baya akwai rashin kula da lokaci da kuma tozarta shi da kuma kashe lokacin. A cikin al'ummar mu ne babban malami al-Allama Yusuf al-Qaradawi hafizahullah ta'ala yake fadi a cikin littafin sa al-waqtu fi hayatil muslim, yake yi wani unwani yake cewa qatalatul waqti, qatalatul waqti, makasa lokaci, masu kashe lokaci. Yace zaka je idan ka tafi wuraren da ake da su a wuraren Laraba wajajen da ake ce musu al-maqahi, wuraren shan ti, wajajen shan shayi da shisha da shaye-shaye da ludo da karta da table tennis da sunuka da a waɗannan wuraren, wanda ya san ƙasashen Laraba ya san haka ake yin waɗannan wajajen. A irin wajajen mu nan su ne social centers da ake da su, akan yi madalibai a jami'o'i, sannan wasu birane da suka batsi su ma sukan samun mu da mutanen su irin waɗannan social centers din, wajaje ne na shakatawa. To yace in ka je wajen nan sai ka ga matasa suna yin abubuwan da ba daidai ba, suna kashe daren su. Yace in ka tambaye su sai su ce maka nahnu naqtulu awqatana, ko nahnu naqtulu waqtana, ai muna kashe lokacin su ne. Sai ya ce wa ma yadrilhum qa annahum biqatlihim awqatahum yaqtuluna anfusahum, basu sani ba wawaye da suke kashe lokacin su, rayukansu suke kashewa, kansu suke kashewa. So da kaman qatala nafsuhu qatala umrahu wa man qatala umrahu qatala nafsuhu, kenan mutumin da ya kashe lokacin shi rayuwar shi ya kashe, mutumin da ya kashe rayuwar shi ya kashe kanshi kenan, ya mutu. So da wannan ita ce kaida ƴan uwa masu daraja, wajibi ne musamman a wannan yanayin mu jawo hankalinmu, mu ta jawo hankalin junanmu kan cewa lokacin nan fa wajibi ne mu ci gajiyarsa. Har yanzu a jihar mu ta Kaduna da muke cikin ta a yanzu akwai doka da aka sa ta ba fita, ƴan kasuwa ba su zuwa kasuwa, malamai masu zuwa makaranta, ɗalibai ba sa zuwa makaranta, ma'aikatan gwamnati duk ana gida, kowa yana gida, sai abinda aka ware ake ce musu al'amalul hassasa wato essential duties wato ayyuka na musamman masu ƙarfi wanda ba zai yi rayuwa idan suka tsaya rayuwa ta ci gaba ba to a daidai wannan lokacin muna cikin wannan yanayi ƴan uwa wajibi ne mu ci gajiyar wannan damar da Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da ita ita ma wani bangare ne a cikin jarabawa a daidai lokacin da zukatan mu suke raurawa suke tsorata suke furgita a game da wannan ciwo na annoba da yake ta yaduwa a duniya kuma yake ta cinye jama'a yake kashe rayuka sannan kuma aka hana fita gida aka hana fita wurare ana zaune a gida to wajibi ne mu gaggauta mai makan mu tsari domin mu ci gajiyar lokacin mu kal mu bar lokacin nan ya tafi a banza mun dai ji na sosan da aka jawo mana wanda suke tsoratarwa a game da cewa sai an tambaye mu game da kowane safa da kowane minti da kowace awa da kowane yini da kowane sati da kowane wata da kowace shekara sai Allah ta'ala ya tambaye mu a game da su ya akai muka karar da su me muka yi a ciki mun yi wani abu da zai amfane mu ya amfani al'umman mu koko mun tozarta wannan lokacin Allah ya sa mu ci wannan tambaya da Allah subhanahu wata'ala zai mu kowane ɗayan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu tsallake gaba ta uku a cikin wannan bangare ko maudu'i dake bayani akan muhimmancin lokaci aqwalus salaf fi ahmiyatil waqt wasu daga cikin maganganu na malaman mu magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi su da kyautatawa a game da muhimmancin lokaci waɗannan magabata namu tabbas misalai ne da a ce za mu dauki kawai maudu'i mu riga dauko tarihin ɗaiɗai daga cikin magabata to za mu ji tarihi mai tayar da hankali mai motsa himma a game da yadda magabata suka dauki lokacinsu a matsayin abu ne mai tsada ba su yadda su wasa da shi ba ba su yadda ya tafi a banza ba haka nan ba tare da sun aiwatar da wani abin da yake na alkhairi a ciki ba سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يناتيوا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح سيدنا عبد الله بن عمر كما يدى الإمام البخاري بيتر مسا يناتيوا إذا كوا يجري تخقص أماني ذاك قيما ما أكي نفي دهك أنا نفن كيقوكري كي أيكنك كيقوكري كي أيكي ألوك تشن سافيا domin baka da tabbas in zaka iya kaiwa maraici shi yasa daga cikin mutanen da suka fi kowa min ahfazin nasi li awqatihim sune azhaduhum lidunya mutanen da suka fi ahfazun nasi li awqatihim sune azhaduhum lidunya wanda suka fi tsara lokaci to suka fi gudun duniya in kana neman azhadu sune hafizu awqatihim sune masu tsara lokutansu domin mutumin da ya san muhimmancin lokaci to ba zai yadda ya bar lokacinsa koda sakon ɗaya ya tafi ba sannan yana cewa wa idza amsayta fala tantazir as-sabaha idan kuma kaga ka kai yamma to kakka tsammani zaka kai safiya wa khudh min sihhatika limaghadika sannan lokacin da kake da lafiya ka ci gajiyar lafiyarka domin rashin lafiya na iya zuwa maka duk wanda ya rashin lafiya zai ba da wannan labarin ya ga masu lafiya suna aiwatar da abubuwan da shi ba zai iya yi ba in malami ne ya saba nazari ya saba bincike to ba zai iya yin binciken nan ba idan mai wata sana'a ce ta kaiwa da komowa sai dai ya rika ganin mutane suna yi shi kuma yana nan waje daya yana kwanci saboda lafiya dama ce sannan wa min hayatika li mautik sannan ka ci gajiyar rayuwarka gabaki dayanta saboda mutuwar ka za ta zo wata rana kamar sayyiduna abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yana fassara mana wancan hadisin dai dake bayani akan ibtanim khamsan qabla khamsi shi yasa abdullahi dan umar radiyallahu anhuma bai kasance yana wasa da lokacinsa ba koda sakon daya bawan Allah ne ga ilimi ga ibada yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan sahabban manzon sama dama duk kusan haka suke ko ka ce dukkanin su ma haka suke to amma laisu sawa'a ba dukkanin su ɗaya suke ba wasu sun fi wasu tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd manzannin Allah, Allah ya fifita wasu akan wasu, to haka komai ma Allah ya fifita wani akan wani. To Abdullahi dan Umar, ga ilimi ga ibada. Idan kana neman misali na alimi, malami, masani, to zaka kawo Abdullahi ibn Umar a farko farko. Sannan idan kana batu akan ibada, to kuma sai ka kawo shi. Shine ya kasance malamai suna ganin akwai wani wanda ya kasance ashaddu tamassukan bisunnati, wanda ya fi tsananin sun riko da sunnar manzon sallama, to babu kamar Abdullahi dan Umar. Domin shi duk abin da ya ga manzon sallama yayi sai yayi, sai dai idan manzon Allah sama ya ce masa wannan ni kadai ya shafa. In manzon Allah sama ya faɗi cewa khususiyar sa ce wannan abin, wato shi kadai aka kebe da shi khalisatan laka min dunil mu'minin, to Abdullahi dan Umar ba zai yi ba. Amma in babu wannan ka'ida, to duk abin da manzon Allah sama yayi Abdullahi ibn Umar sai yayi, hadda abin da manzon sama yake yi jibilliyyan, wato abin da yake abin da ba shar'a bace, a wani abu ne da Allah madaukaki yake dabi'antar da shi a kansa, kaman san a wani abinci, kaman bin wata hanya da makamantan haka. Abdullahi ya kasance duk abin da ya ga manzon sama yana yi sai yayi. Shi yasa da kananan shekarunsa, kafin manzon Allah sama ya rasu ya bassa, da kananan shekarunsa yana cin manya-manyan malamai a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka tashi lissafa waɗanda suka fi yawan hadisai, Abdullahi yana ciki. In ka tashi yawan wanda suka kirga waɗanda suka fi fiqhu, to Abdullahi yana cikinsu. Abdullahi dan Abbas, Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa, innakum minal layli wan nahari fi ajalin manqusatin, ku sani a cikin dare da yininku kuna cikin wani ajali ne wanda yake mai tawaya, lokaci ne mai tawaya, ranarka, yininka, daranka, to dukkanin su idan suka tafi, to an yanki wani yanki daga cikin rayuwarka, ka rasa shi kuma ba zai dawo ba, kuma ba za a mai shi da wani ba, kuma baka da makofinsa. Shi kenan, in kai abin arziki a ciki, fa biha wa ni'mat madalla, in kuma ba mutum bai yi ba, to waliyazu billahi. Wa amalin mahfuzatin, kuma ku sani duk abin da kuka yi ana nan ana tsare shi na ayyukan ku ana rubutawa. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ina nan da shi. Man zara khairan, duk wanda ya shuka alheri, yushiku an yahsuda raghabatan, to ana fatan zai girbi fata nagari, domin zai samu sakamako mai kyau. Ai Bahaushe ma yana cewa abinda ka shuka shi zaka girba. Balarabe yake cewa kama tazra'u tahsudu, abinda ka shuka shi zaka girba. Bai yiwuwa ka shuka masara sai kuma ka tsammani ka ga shinkafa. Wannan in kai makanka wannan tunanin kai zalunci, ka zalunci kanka. Wa man zara'a sharran yushiku an yahsuda nadamatan, duk kuma wanda ya shuka sharri, to shi kuma da sannu abinda zai girba shine da na sani, sai yayi da na sani dabe shuka wannan ba. Ita wannan shuka yana nufin aiki kenan, kaman yana nufin man amila khairan, to shi kenan wajada khairan, wa man amila sharran, shi ma kuma wajada sharran, to sai yayi amfani da azzira'a da alhasdu, ko azza'u da alhasdu, ko alhasad, yayi amfani da azzira'a da alhasad, shukawa da girbewa. In mutum yayi aiki shuka yayi, ranar da zai ga sakamakon sa a ranar gobe alkiyama, shi kuma girbi kenan. Shi yasa ai suke cewa ad-dunya mazra'atul akhirati, duniya ita ce gonar lahira. A duniya ake shuka, sai a je lahira kuma a girba abin da aka shuka. Wa likulli zari'in mithlu ma zara'a, kuma kowanne mai shuka manomi, to yana da gwagwadon irin abin da ya shuka shi zai kwasa, shi zai girba. Wannan hadisi, wannan asari na Abdullahi ibn Mas'ud yana da mahimmanci matuka. Al-Imam ibn Abi Dunya ya ambace shi a cikin littafin sa Kalamul Layali wal Ayyam. Saboda haka magana ce mai tsada. Al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, tabi'i babba daga cikin tabi'ai, yana cewa ad-dunya ams ajal, wal-yawm amal, wa gadan amal. Yace ad-dunya, duniyan nan gabaki daya kwanaki uku ce, da jiya da yau da gobe su kenan. da jiya da yau da gobe shi bahaushe saboda ya nuna maka wannan cewa a Hausa ita jiyan nan shine sai ya ce maka akwai shekaran jiya shine shi kuma balarabe sai ya ce ma qabla ams sannan bahaushe saboda ya nuna gwanan ce wasu a Hausa a yare a harshe sai ya ce akwai gobe sai ya ce kuma akwai jibi sannan akwai gata akwai citta su ne in mutum ya kirga zai ga sun bashi kwanaki 7 da ake da su na sati shekaran jiya yau gobe jibi gata citta su ne kwanaki guda 7 da ake da su haka bahaushe yayi wannan gwanan cewa ce kusan a harshen la a harsuna ba wanda yake da wannan khususiya kuma sai bahaushe to a duniya amsi ajalun duniya jiya ajalci an riga an gani ajali ne ya riga ya wuce ba zai dawo ba an riga an shaida shi wal yawm amalun yau kuma rana aiki ce wa gadan amal gobe kuma fata ake ko akai ko ba za a kai ba ai al-imam al-hasan al-basri yayi wannan maganar ce a lokacin da aka tambaye shi aka ce masa siflana ad-dunya ka suffanta mana ya duniya take sai ce ai ad-dunya ams ajal wal yawm amal wa gadan amal gabaki ɗayan ta kwanaki 3 ne ko dai jiya ne ko yau ko gobe shine balarabe shi ma da ya tashi sai ya ce akwai madi akwai hadiri akwai mustaqbali madin wanda ya wuce hadir yau da ake ciki mustaqbal abinda ake tsammanin a fuskanta shi ma bature na ingilishi shi ma da ya tashi sai ya ce past present da future guda 3 kenan to haka wannan rayuwar take gabaki daya jiya ta riga ta wuce ba za ta taba dawowa ba in ta riga ta wuce ma yau kuma ita ce kake ciki yi kokari kai ka ci gajiyar ta kai aikin da zai zama maka farin ciki a lahira sannan gobe ita kuma baka da tabbas amal ne fata kake shi kuma amal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana wani zane ga sahabbansa domin ya nuna musu yadda rayuwar dan adam take da ajalinsa da kuma amalinsa wato abin da yake buri duk lokacin da yake burin wani abu to shi kuma ajalinsa wato ransa rayuwar da Allah ya kaddara masa zai a duniya ita kuma tana jin shi tana fusgar shi sannan manzo sama da ya zanan sai ya sassanya ma abinda ajal ke da shi wata makata wanda za ta ga fusgo dan adam ga zuciyar shi can tana tafiya zuwa ga burinsa shi kuma ajali yana fincikarsa yana jawo shi har ranar da Allah madaukakin sarki zai sa ya zama ƙarshen rayuwarsa ke shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya taba shiga makabarta tare da almajiransa shi yace ku kalli duka waɗannan yace ma mata minhum ahadun wa qada jami'a amali shi duk waɗannan da kuke ganin su cikin su ba wanda ya mutu alhali ya cika burace-burace sa na rayuwa ya samu su kuma ba zai taba samun su manzal sama kuma ya nuna mana haka law kana libni adama wadiyan min zahabin labtagha lahumu thalithat wala yamla'u ayna ibni adama illa at-turab dan adam da za a sa masa kwari guda biyu ko manyan rafuka guda biyu ko kududdufai na zinarai to sai ya nemo ina ma Allah ya bashi na 3 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba abinda zai cika idan dan adam ya zama ba yi da wani buri kuma da ya rage masa a duniya sai idan ya tsinci kanshi a kabari kasa ta danne shi to a daga nan ne shikenan in qata'at amaluhu burace-buracensa da fata da yake da shi ya yanki al-imam al-khalil ibn ahmad al-farahid al-basri babban malamin arudi kuma babban malamin lugha farkon wanda ya fara rubuta kamus na larabci a harshen larabci wato littafin da ke fassara kalmomi al-imam al-khalil babban malamin al-imam sibawayhi rahmatullahi alayhima to yana fada a wata maganar sa ta hikima shi ma shi al-Imam al-Khalil ibn Ahmad al-Farahili al-Basri tabi'i ne an haife shi shekara ta 101 ko 100 ya rasu shekara ta 170 so daga tabi'i ne ya ga wasu ya rayu da wasu kananan sahabbai can yace al-ayyamu thalathatun su kwanaki na rayuwar nan gabaki ɗayan su guda uku ne akwai ma'hud wa mashhud wa maw'ud akwai ma'hud wanda aka riga aka gani aka saba da shi akwai mashhud wanda yanzu ake ganin shi akwai maw'ud wanda aka yi alƙawarin ana tsammanin a gan shi fal ma'hud amsi wanda aka riga aka gani jiya kenan aka ga an ganta wal mashhud al yawm wanda kuma ake gani yau kenan wal maw'ud gadan wanda kuma aka yi alƙawari ake tsammanin a gani ita ce gobe ko a ganta ko kuma ba a ganta ba to waɗannan wasu daga cikin maganganun magabata kenan suna nan da yawa al-Imam Ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi ya kawo su a cikin littafin sa Qasrul Umr da kuma littafin sa Kalamul Layali wal Ayya ya kawo su da yawan gaske gaba ta gaba insha Allah ta'ala da zamu shiga ita ce khasa'isul waqt wasu sufofi da lokaci yake da su wannan khasa'is din yana da kyau matuka mutun ya sa su a gaban sa ya gani domin su ne ababan da zai riko da su domin su nuna masa su sa shi ya zama mai kula da lokaci idan mutun yana kawo waɗannan sufofin na lokaci a gaban shi ko da yaushe su ne za su ingiza shi su sa shi ya kasance mai kula da lokacinsa ba zai yi wasa da lokacinsa ba ko so daya za mu kawo sufofi guda biyar sifa ta farko ita ce annahu anfasu ma yamlikuhul insanu lokaci shi ne mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka shi ne mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka Allah madaukakin sarki bai bashi wani abu ba fiye da lokaci domin a cikin lokacin zai yi imani da Allah a cikin lokacin zai yi ilimi a cikin lokacin zai samu dukiya kamar yadda muka ambata a baya a cikin lokacin ake nada shi ya zama sarki ko a nada shi ya zama shugaban kasa ko a zabe shi ya zama governor ko a zabe shi kowane mataki a cikin lokaci ne mutum yake samun shi idan babu lokacin nan to shikenan babu wata ni'ima kuma da dan adam zai samu dan adam ya riƙa kallon wannan yanzu abinda shine mafi tsadar abinda ya mallaka ya kamata a ci wasa da shi bai kamata yi wasa da shi ba shi yasa zamu ji yadda malamai suke kamanta lokaci da iya kula da shi kamar mutumin da ya kasance ya iya kula da dukiyarsa al-Allama al-Qardawi rahmatuhu hafizahullah shi yana ganin cewa mutanen da ba sa kula da lokacinsu su yafi kamata a yi mahajuru fiye da mutanen da suke almabazzaranci da dukiyarsu za ka iya samun mutumin da yake sakarai bai iya kula da dukiyarsa ba a shari'ar musulunci to ana masa abin da ake ce mishi hajo wato a hana shi a yi masa takunkumi a game da kula da a game da tasarrufi da dukiyarsa to wanda yafi cancanta a masa hajo shine mutumin da ya kasance mai almubazzarancin lokacin shi irin waɗancan mutanen da ya ce musu qatalatul suka kira kansu qatalatul waqti wato makisa lokaci kawai su dauki lokacin su ta kashewa irin waɗannan mutanen to a haqqu bil hajri min almubazzirin fi amwalihim su suka fi cancanta ai musu takunkumi fiye da mutanen da suke sakaci suke almubazzaranci da dukiyarsu to lokaci shine mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka ba wani abin da Allah ya damka ma dan adam shi fiye da lokaci sifa ta biyu annahu siri'ul inqida'i lil inqiradi wal fawat yanzu nan zai wuce za a sa abu a ci shekara kaza za a yi ba za ka yi mamaki kaga yadda wannan lokacin zai zo kamar iska shi yasa babban waziri kuma malami kuma katibi al-wazir Yahya ibn Hubayra wannan babban marubuci ne kuma babban waziri ne yana da maganganu na hikimomi kuma yana da rubuce-rubuce masu yawa yana fada a cikin wani baitin sa yana cewa wal waqtu anfasu ma'unita bi hibzihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u wal waqtu kaga lokaci anfasu ma'unita bi hibzihi shine mafi tsadar abin da ya kamata ka kula ka tsare shi ka kai wasa da shi kakka bashi ya tafi a banza ka ci gajiyar sa wa arahu ashala ma alayka yadhi'u kuma ina ganin lokaci shine mafi saukin abinda yake kubuce maka ka rasa shi ba kai wani abu ba shikenan shine dai kamar waccan magana da Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi ya ruwaito daga sufaye da suke cewa al waqtu kasayfi in lam taqta'ahu yaqta'aka in baka yanka shi ba shi sai ya yanka ka to haka lokaci yake sari'ul inqirab wal fawat yanzu nan zai shude kuma ka rasa shi ya kubuce maka sannan dama mai hikima ya ce ma kullu ma fata wa yafna yulfa ba kowane abu bane ya kubuce ma mutum kuma ya kare da zaka ce wai karis kai akwai abin da zaka iya rasa shi ka samu makofi amma banda lokaci zai wuce shi tace kuma sifar sa ta hudu anna ma fata wan qarada minhu la ya'ud wa la yu'awwad abin da ya shude ya wuce aka rasa shi to fa ba za a dawo mu da mutum shi ba kuma ba za a bashi makofi ba ba makofi in sakon din mutum ya tafi to shikenan ya tafi idan mintin sa da ya tafi ya tafi idan awar sa ta tafi ba za ta dawo ba idan yinin sa ya tafi ya tafi ba zai dawo ba idan satin sa ya tafi ba zai dawo ba idan watan sa ya tafi ba zai dawo ba haka idan shekarar sa ta kare ita ma ba za ta dawo ba kullu amin fa huwa jadid kowace shekara sabuwa ce kowace kullu amin jadidun kowace shekara sabuwa ce kama anna kullu laylin jadidun kowace dare sabo ne daren yau bai da alaka da daren gobe bai da alaka da daren jiya a matsayin cewa wani zai zo yana makofin wani ne a'a kowanne Allah ya halicce shi shi kanshi nashi ne mai cin gashin kansa a kuma littafin mutum na lahira za a rubuta ma mutum kaman yadda kwatankwacin yadda ake rubuta duty na aiki talata mutum bai zo ba an ce zai zo aiki litinin talata laraba alhamis juma'a to bai zo litinin ba idan ya zo talata ba za a ce to a dauki wannan talatar a mayar masa da ita litinin ba ba a haka to Allah ne ya fi cancanta kai ma mutum haka in dan adam yana yi haka idan bai zo talata bai zo laraba ba za a ce a dauki laraban nan a jirgar da ita shikenan ta zama ita ce talata ba la yumkinu hadha kowa ya san haka baya yiwuwa sifar sa ta hudu anna fihi yu'addil insanu jami'a shu'unihi a cikin sa ne dan adam yake dukkan ayyukansa duk wani abu da dan adam zai a cikin lokaci yake a cikin shi mutum yake yadda kasan ambulan da ake saka wasika hayi bahawi balarabe yana ce mata azzirf yana ce ma ambulan azzirf ko azzarf ma to shine ai saboda fihi risalatu so da ka alwaqtu fihi a'malul insani wa shu'unuhu ayyukan dan adam da dukkan lamarinsa da a ciki suke kai ya zai a ce wasa da lokacin shi al-khamisa sifa ta biyar annahu madin ma'hudun an kasa shi gida uku akwai madi wato wanda ya riga ya shude ma'hud an riga an saba da shi an ganshi kana wa'izan wa mu'alliman li sahibihi lokacin da ya gabata ya kamata ya zama mutum mai wa'azi kuma malami a gare shi jiya da mutum ya gani to ya kamata ta zama masa malama ta zama masa mai wa'azi ya kula da me ya faru a cikin ta domin idan abubuwa ne marasa kyau suka faru a cikin ta jiya to kada ya nana ta siyo ta zama masa malami wa hadirun yunadi musahibuhu sannan akwai yau yanzu da mutum yake ciki shi kuma yana tare da me shi yana masa munadama yana taya shi fira ومستقبل واعد منذر أو مبشر sannan kuma akwai gobe nan gaba kenan shi kuma alƙawari yake ma dan adam ko dai yana masa gargadi ko kuma yana masa bishara so daga wajibi ne mutun ya kallon waɗannan khasa'is din na lokaci wato sufofin sa guda biyar ya sa su a gaban sa domin su ne ababen da za su taimake shi ya zama bai yi wasa da lokacin sa ba duk mutumin da ya fahimci waɗannan sufofin na lokaci to ba zai bar lokacin sa ya rika zama a banza ba ba zai bar lokacin sa ya tafi a banza ba ba zai zama cikin mutanen da ake ce musu qatalatul waqti ba mu kashe wando ake yi lalacewar mutanen mu bata kai su ce suna kashe lokacin su ba mu kashe wando ake sai a ce ana zaman kashe wando to da kashe wandan nan da ake kashe lokaci ake babban malami marubuci kuma alƙali Al-Sheikh Ali Tantawi rahmatullahi alayhi wani malami mai hikima wani malami mai fasaha malami dan kasar Syria wasu suka rikice in an cin sun ji an ce Tantawi saboda sun san tanta ta Masar asalin zuriyarsu daga Masar ne amma kuma kakansu babba can ya dawo ya zauna a Dimashqusha zuriya ce mashuhuriya sannan bangaren mahaifiyarsa ita ma zuriyarta zuriya ce mashuhuriya a Dimashq domin kawunsa shine abin nan Lisanuddin al-Khatib wani babban marubuci wanda yake da wata jarida da ya sa masa suna abin nan Majallatus Salafiyya wacce ta rika rubuce tun kusan shekaru 80 a baya da suka wuce ko fiye da haka ma to dangin mahaifiyarsa kenan dangin mahaifinsa kuma su ne suka taho daga Tanta din wato wata muhafaza ko jiha a kasar Masar amma suka zauna a kasar Dimashq ka wato kasar Syria a babban birnin ta wato Dimashq Sham kuma suka zama suna jazuriya da ƙarshe kuma ya ƙara rayuwarsa ne a Makka ta kasar Saudi Arabia a lokacin da aka dauke shi ya koma cin yayin karantarwa daga baya kuma ya koma bayan yayin ritaya ya koma mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin sai kuma rubuce-rubucen sa na adabi da kuma fatawoyin sa da yake da su yana da littafan da alal aqalla sun kai guda 100 da ya rubuta to yayi batu a cikin wani littafin sa ma'an nas a inda ya kawo wani take da ya sa masa suna lususul waqti maudu'i ne mai ban sha'awa mai ban dariya dama haka uslubin sa yake sannan kuma mai fa'idoji na ilimi sannan kuma gashi mutun zai ƙari da uslubi na adabi sannan kuma ya ƙari da fa'idoji na kalmomi wato lususul waqti ɗan fashin lokaci to a ciki muka tsakuro wata magana daga cikin maganganun da ya a cikin wannan maudu'i na sanal susul waqti wato ɗan fashin lokaci insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu karatu na gaba ko majalisi na gaba za mu ji abinda al-allamatu Tantawi rahmatullahi alayhi ya faɗa a game da muhimmancin lokaci da kuma su waɗannan mutane da ya kira su da lususul waqti wato ɗan fashin lokaci Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya saukar da alkhairi da zaman lafiya a cikin kasar mu wanda ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda aka jarrabe su da wannan annoba Allah madaukakin sarki ya warkar da su wanda kuma suke da lafiya Allah ya tsare su gabaki daya muna roƙon Allah madaukakin sarki muna tawassuli gare shi da sunayen sa tsarkaka da su da sufofin sa madaukaka ya Allah madaukakin sarki ka dauke mana wannan damuwa ka dauke mana wannan annoba ka dauke mana wannan ciwo a kasar mu a kebance a da jahar mu a kebance sosai sannan kuma da duniya gabaki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh